بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 26 وتر ربيع الثاني hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 9 ga watan September 1996. A karatuttuka biyu da muka yi na baya da jiya da kuma wanda ke kafin jiya an yi kuskuren sanar da wata na Rabi'ul Tsani din, don a jiya an ce 26, a 25 ne daidai, to haka ƙasa da waɗannan kwanaki din. Yau 26 daidai ga watan Rabi'ul Tsani insha Allahu ta'ala. To idan ba manta ba, ba mu gushe ba, muna magana dangane da shimfiɗa da muke yi wa wannan littafi da za mu fara karatu, al-ibanatu an usulid diyana. Bayan mun kawo tarihin al-imamu Abul Hasan al-Ash'ari, sa'annan muka kawo bayani akan tuba da ya daga aƙidar mu'tazilanci, ya dawo ya rasu akan aƙidar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban shi, wanda mabubbugar wannan aƙida su ne al-Qur'ani da sunna sahihiya. Sannan muka yi bayani dangane da tabbatar da ingancin danganta littafin ga shi wannan ainihin babban malami. To a jiya ne muka ƙara shi waɗannan bayanai waɗanda suke tabbatar da ingancin danganta littafin ga shi malami ɗin, saboda bai halatta gare ka ka zauna kana karantar da mutane abin da kai ma baka san asalin shi ba. Shi yasa duk sanda muka zo za mu karantar da wani littafi, sai mun bayyana tarihin malamin, mun bayyana tarihin wannan littafi, dalilan da suka sa malamin ya rubuta, da duk al'amarin da ya shafi wannan a taƙaice. To shi yasa muka baiwa wannan littafi haƙƙin shi. To musamman an samu wasu waɗanda suke yaɗa jita-jita a duniyar musulunci cewa wai wannan littafi al-ibana an usulid diyana ba Abul Hasan al-Ash'ari ne ya rubuta shi ba. Ba su san cewa wannan magana da suke faɗi jafa'i suke wa Abul Hasan al-Ash'ari ba. Don Abul Hasan al-Ash'ari ya nuna a cikin wannan littafi ya bar wannan aƙida ta mu'tazilanci, ya dawo aƙidar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai, wadda ita ce ainihin Allah kaɗai ya yarda da ita a cikin Al-Qur'ani, ma'aikiyar sharhinta a cikin hadisai. To cewa mutum bai mutu akan wannan aƙidar ba, ai jafa'i ake yi mishi. Saboda haka jafa'i ne a ce Abul Hasan al-Ash'ari ba shi ya rubuta wannan littafi ba, jafa'i ne a ce bai mutu akan aƙidar da wannan littafin yake tattara a kai ba. To shi yasa muka ɗauko maka daga maganganun malamai waɗanda suka gabata shekaru ɗaruruwa, kowane malami sai mun ce ya rasu a shekara kaza, shekarar shi yau kaza da mutuwa, sai mu ɗauko maka daga littafin shi mu gaya maka juz'i kaza shafi kaza, ga shi ya tabbatar da danganta wannan littafi ga Abul Hasan al-Ash'ari. Aƙalla mun kawo maka malamai guda 10. To sai abu na hudu wanda yake shine ilmul kalam, bayani akan shi ilmul kalam din, wanda ilmul kalam din duk shine ya sababar da wannan ainihin bala'o'i da ake ciki, wanda yake su Abul Hasan al-Ash'ari Allah ya musu gamdakatar suka tuba. To muna ta fatar mutanen kasar mu malaman su da jahilan su bar wannan ilimi na kalam, shi yasa haƙƙin nasiha ne don su gyara. Don haka za mu tsaya mu tattauna wannan matsala yau in Allah ya so bit tafsir, za mu magana akan asalin wannan ilimi din. Za ku zo za mu magana akan hukuncin koyan da kuma koyar da wannan ilimi, da kuma hukuncin bincike a cikin littattafan da aka rubuta dangane da wannan ainihin ilimi na kalam. Tare da cewa abu na farko da muke son ka fahimta shine shi wannan ilmul kalam ya samo asali ne daga falsafa, wadda falsafa din dama harshe ne falasifa, ma'ana mutanen da suke yin al'amuransu wai da hikima ba da nassi ba. To waɗanda suka ƙirƙiro wannan ilimi su ne kafirai maguzawa na ƙasar Greek, waɗanda yake su baki ɗaya girman kansu ya hana su bincike balle su imani da duk wani annabi da Allah ya aiko. Saboda haka su kwata-kwata ba su yarda da Allah ya aiko wani annabi ba kwata-kwata. Saboda haka Aristo har ya rayu ba za ka ji labarin wani annabi a cikin littafin shi ba kwata-kwata, saboda yana ga ba girke ya fi ƙarfin ya je yayi imani da wani wanda ainihin ba cikin ƙabilarsu ba. To wannan sai ya sabbaba musu ainihin cikakkiyar hallaka. To su suka ainihin ƙago waɗannan ilmomi, suka yi rubuce-rubuce a kai, shi ya sa muka zo da mutane misalan waɗannan rubuce-rubuce waɗanda ainihin su Aristo suka yi. Ga wannan littafi nashi Kitabun Nafsi, wannan littafi asalin shi da yaren Greek aka rubuta shi, yaren Girkawa da aka rubuta wannan littafi da ainihin wannan harshe shi Aristo ya rubuta shi sannan aka zo aka tafassara ainihin waɗannan littattafai kamar yadda zamu zo mu bayani har aka fassara su zuwa ga harshen Larabci to fassara su da aka yi ga harshen Larabci bala'i aka kawo musulunci fassara su din da aka yi sai zama wa musulunci da musulmi jafa'i wannan Aristo a takaice wani mutumin kasar Greek ne ba ma guje ne wanda an haife shi kafin a haife Annabi Isa aka haife ainihin shi Aristo din da shekara 384 kafin a haifi Annabi Isa sa'annan ya rayu shekaru 62 a duniya kuma ya rasu ana saura shekara 322 a haifi Annabi Isa alaihi salatu wassalam mun fahimci wannan da kyau ko idan ka lissafa yau zaka samu shekarun shi 226 da ainihin rasuwa to shi wannan ba ma guje Aristo littattafan shi na daga sababban da suka ainihin sababar da wannan abu da ya haifar da waɗannan ilmomin da yanzu gashi mutane sun zo sun zame musu kargagi dama kafiri ya san yadda zai iya dasa bomb ko da nan da shekara 1000 ne ya tashi to abin da suka yi wa addinin musulunci kenan mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan to irin wannan shine sai aka samu wasu malamai kuma sai suka biyo shi da baya suka zo suna ainihin gyara littafan shi sai aka samu kitabun nafsi na Ibn Rushd al-Maliki sai zo sai ta ikhtisarin shi ya tace wannan littafi bayan ainihin shi wancan malami ya dade da rasuwa Ibn Rushd al-Maliki shi kuwa ya rasu a hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 520 yau shekarun shi 897 shi kuma da mutuwa to Ibn Rushd al-Maliki shi kuma sai kawo wata bid'a wai yana kokarin ya gwada wannan falsafa din da shari'a yana son ya nuna yadda za a iya kare tauhidi da alqur'ani da sunna to za a iya kare shi da ilimin falsafa sai ya kokarin daidaita cewa da falsafa din da qur'ani da hadisi duk abu daya ne za su iya tafiya kunnan doki to wannan abu da ya mummunan aiki ne shine yazo ya rubuta wannan littafi banda sauran littafai da ya rubuta kowanne malami mun zo da littafin shi akalla daya ne to shine aka samu wani babban malami Dr. Muhammad Aman Ibn Ali a jami'ar Islamiyya wanda yake yana bangaren karantar da aqida ne a kulliyatul da'awa wa usuluddin sai ya littafi ya samu shi al-aqlu wan-naqlu inda Ibn Rushd ma'ana Ibn Rushd yana kokarin gwada abubuwan da wai suke ma'akulat ne abubuwan da suke a hankalce da kuma shari'a yana nufin yace duk waɗannan abubuwa daya ne to shine yayi cikakken bayani akan shi ka samu wannan littafi zaka ainihin gamsu dangane da al'amura na Ibn Rushd haka zo aka samu wanda suke kirari da Ash-Sheikhur Ra'is Ibn Sina Abu Ali shi kuma wanda aka haife shi miladiya na da 980 daidai ya mutu kuma miladiya na da 1037 yau in kalli safa zaka samu shekarun shi 959 da mutuwa shi ma yayi ahwalun nafsi risalatun fi nafsi wa baqa'uha wa ma'aduha li Sheikh Ar-Ra'is Ibn Sina gashi dukkan su wai a cikin musulunci suke amma suka zo suka kwaso waɗannan bala'o'i na maguzawa suka zo suka juye wa musulmi shi an amince da su aka zo aka yaudaru da waɗannan bala'o'i nasu suka zo suka sabbabar wa da musulmi masibar da yake ga ta har yanzu ana gwagwarmaya duk waɗannan aqidoji na shi'a munanan aqidoji na dariqa duk sakamakon waɗannan ilmomi ne da aka samu su daga maguzawa amma kai yanzu da kake yawo da tarbahaka ba za ka fahimci wannan ba sai ran da ka tashi kai karatu wurjanjan yanzu kana jin kamar ana zagin shehunnan ka ne baka san cewa suna son su kai ka wutar jahannama bane Allah kiyaye to wannan ilimi na falsafanci shine ya haifar da ilmin kalam to malamai suka ce a takaice abin da yasa ake kiran ainihin shi ilmul kalami da ilmul kalam din saboda kasancewar malaman da suke da wannan ilimi suna cewa al-kalamu fil qudra al-kalamu fil irada da makamantan su ma'ana suna maganganu dangane da qudra da irada da makamantan su na Allah wannan ɗaya daga cikin dalilai kenan wajen guda takwas da su malaman suka bayyana da yasa ake cewa wannan ilimi na kalam tare da cewa manyan malaman salaf irin su Imam Shafi'i suka ce ma fa ba daidai bane ma a ce wa ilmi din ilmul kalam din sai dai a rinka kiran shi da al-kalamu kawai domin in an ce ilmi to me ilmi al-ilm qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih ilmi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce to su ku a cikin wannan bangaren nasu na kalam babu Allah ya ce annabi ya ce sai dai ai ta kawo dabaru da wayau wai ta haka ne zaka iya gane Allah da a ce ta haka zaka iya gane Allah ka yadda da shi har ka bauta mai da ai Allah bai aiko da manzanni ba da Allah bai saukar da littattafai ba amma Allah ya aiko da littattafai ya aiko da manzanni dan me dan ya san dan adam yana da gazawa game da gano Allah sai in an shiryar da shi to an saukar da littafin ma an aiko da manzannin ya ake ciki balle kuma a ce wai waɗannan abubuwa kawai hankali da tunani za su ishe ka wajen ka gano Allah yaya ka dubiyar da halin da mutane suke ciki Allah ya shiryar da mu to wannan ilimi na ainihin kalam ya shigo wa musulunci ne ta ɗayan hanyoyi biyu hanya ta farko ita ce da aka zo aka ɗibo littafai na ainihin su falasifa ɗin na waɗannan maguzawa su Aristo da makamantansu aka zo aka fassare su zuwa harshen Larabci a zamanin ainihin sarki Ma'mun to a wannan lokaci ne sai ainihin malamai na musulunci sai suka ce bari su kutsa su koyi wannan ilimi dan su zo su nuna wa mutane ba daidai bane to da suka kutsa din kuma sai suka je sai wannan ilimi ya harbe su ya tarsu a cikin aqidarsu sai suka zo kuma suna maganganu su ma sai abin yana harbin su sai shari'a ta rikice musu suka kasa bambance menene hakikalin shari'a kuma menene falsafa din su ma sai suka waye gari sun fada cikin wannan falsafa ba su sani ba kaga wannan hanya ta kuskure kenan anan ne zamu tsaya mu yabi matsayin sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda kamar yadda Ibn Khaldun ya ruwaito a cikin wannan littafi muqaddima ta Ibn Khaldun kaje ka samu wannan littafi wani buzu ya rubuta shi mutumin kasar Tunis wannan muqaddima ce sannan ya zo yayi tarikh din mujalladi 8 to a cikin wannan muqaddima din a shafi na 480 Ibn Khaldun yace a zamanin sayyidina Umar aka ci ainihin kasar Farisa da yaki kasar Iran kenan ta yanzu Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda yake shine komandan sojojin Sayyidina Umar ya aika mishi cewa bayan gaisuwa Allah ya bude mana mun yi nasara ga waɗannan kafirai amma mun samu wani library guda wani daki cike da littafai na maguzawa waɗannan littafai shin mu ɗibo su a zo a fassara su ga ainihin musulmi su karanta su ga abin da ke ciki ko kuwa mecece shawararka ya amiral mu'minin sai Sayyidina Umar ya rubutawa wannan ainihin komanda nashi wasiƙa cewa bayan gaisuwa na yi farin ciki da nasara da Allah ya baku amma kuma na ji labarin da ka kawo dangane da waɗannan littattafai da kuka samu ɗaki guda waɗannan littattafai ku ɗibe su ku zuba su a ruwa baki ɗaya su narke ko kuma ku sa musu wuta duk baki ɗaya su ƙone shine abin da yake alheri domin babu alheri a cikinsu yace domin idan har akwai alheri a cikinsu to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da alqur'ani wanda yake cike da alheri yafi alherin da ke cikin waɗannan littafai alherin alqur'ani da hadisi ya ishe mu ba mu buƙatar na maguzawa koda akwai alheri ciki balle babu idan kuma ba alheri a cikin su dan menene musulmi suna rike da alherin alqur'ani da hadisi za ku zo ku kawo musu karatun maguzawa yazo ya lalata imanin su da aqidar su to hakan din aka yi aka je aka dilmiyar da waɗannan littafai suka halaka Sayyidina Umar a wannan lokaci yayi kokari iya nashi wajen turmushewa dan haka wannan burbushin maguzanci wanda ke rubuce na kasar Farisa Iran kenan to bai harbi cikin musulunci ba to bayan zamanin Sayyidina Umar da dadewa shine zamanin Ma'mun din sai aka dibo kuma na sa Aristo can na kasashen Turawa sai aka zo aka fassara su da Larabci abinda Umar ya tsorata shi ya faru aka zo aka kawo musulmi wannan maguzancin ya zo ya rude su to hanya ta farko kenan da wannan ilimi na falsafa ya shigo cikin musulunci ya haifar da ilmul kalam hanya ta biyu kuma ita ce ita ko ta kasu kashi biyu kafirai daga cikin yahudawa da kristoci da maguzawa da suka shigo cikin addinin musulunci ya zama manyan malamai ne reverend fathers ne bishops ne da makamantansu da suka shigo cikin addinin musulunci suka zo suka yi karatu tsakanin su da Allah suke yin musulunci amma da suka zo suka yi karatu sai aka nada su a kujeran malanta sai suka ci gaba da karantar da mutane to suna karantar da mutane sai wasu abubuwa na irin nasu na da na kafirci tunanin yana zuwar musu sai su ga abin kamar ya so ya daya da musulunci sai su zo sai su sako wannan cikin tafsirin su cikin fasara hadisi cikin kistoshi sai abin ya rude wa musulmi su da duk abin da suka ji waɗannan malamai sun fadi za su ce gaskiya ne tunda malaman musulunci ne amma kuma su waɗannan akwai jinin kristanci da yahudanci da maguzanci jikin su kuma suna fesa wa musulmi to da haka sai wannan ilimi ya sadado ya shigo kaga nan ma kuskure ne kamar yadda wancan ma na farko kuskure ne to hanya ta biyu daga cikin wannan ainihin hanyoyi guda biyu da muka yi bayani ita ce sai aka samu wasu kuma sun shigo ne cikin addinin musulunci daga yahudawa da kristoci ba dan komai ba sai dan ne sai dan su yi wa addinin musulunci makirci to da suka shigo sai suka zama mutane masu kwazo suka yi karatu suka yi ta karantar da mutane to in suka zo karantarwa sai su ne suna sako wannan yahudanci kadan suna burbusa musulmi shi waɗannan su ne musulmi na farko da aka fara karantarwa bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. To daga haka kuma shikenan sai wannan ilimi ya shigo. To an ka fahimci wannan a takaice, wannan ilimi na falsafanci ya shigo musulunci ta ɗayan hanyoyi biyu. Hanya ta farko ita ce fassare littattafan falsafa da aka yi zuwa larabci. Hanya ta biyu ita ce shigar kafirai cikin addinin musulunci, wadda ta kasu biyu. Wasu sun shiga don su yi wa musulunci makirci, wasu kuma sun shiga ne da gaske, amma daga haka kuma suka fefa musulunci wannan dafi na maguzanci. Mun fahimci wannan da kyau ko? Duk baki ɗaya ka karanta wannan littafi muqaddima ta Ibn Khaldun, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi. To bayan wannan sai ka fahimta ya kai ɗan uwa musulmi, a zamanin yanzu Turawa suna ta taro a ƙasashen Faransa da ƙasashen Birtaniya, England da ƙasashen ainihin Jamus, akan cewa wannan ilimi na falsafanci da aka ɗauke shi aka saka shi cikin economics, aka saka shi cikin tattali, aka saka shi cikin political science, ilimin harkokin siyasa, aka saka shi cikin ilmin nafs, psychology, ɗabi'u na ɗan adam da sauran fannoni na kimiyya da likitanci, suka ce wannan ilimi shine ya dagwalgwala al'amura, saboda zai jawo ka ne kamar da gaske sai ya tsaye da kai wuri ɗaya. Ma'ana sai ya kawo ka tsakiyar ruwan halaka, sannan ba zai haye da kai ba, kuma ba zai bayar da kai ba, sai baka anan ka halaka. To shi yasa suna ta taro a yanzu a Faransa ne, a Jamus ne, a ƙasashen Turai, cewa lallai sai a janya wannan ilimi na falsafanci daga dukkan fannoni na ilimi, a dawo a yi karatu a gano gaskiya da gaskiya kawai, ba a gano gaskiya ta hanyar shirmen tunani ba. To in ya zama su da kansu waɗanda kakanninsu suka kagi wannan ilimin, suna cewa a watsar dan Allah jama'ar musulmi, dan menene yanzu mutane ba za su watsar da waɗannan ilimi na kalam ba, su suna da awar a watsar da asalin falsafancin. To ina mu musulmi kuma da ba za mu watsar da ainihin reshen falsafancin ba, shine ilmul kalam, wace irin halaka ta samu musulmi? Shi yasa wannan ilimin da aka shigo da shi ya tarwatsa kan musulmi fa, kuna ta cewa an raba kan musulmi, duk wanda ya kawo wani abu sabanin alqur'ani da sunna shi ya raba kan musulmi. Shi yasa annabi har ya bar duniya kan musulmi a hada suke, domin yana jan su ne a karkashin alqur'ani da hadisi, sahabbai haka tabi'ai. To da wannan ilimin ya darso ya zo ya shigo, shikenan mutum ba shi da dalili akan magana, sai ta kawo abubuwa ni a gani na laukana kaza la lazima an yakuna kaza, ai da kaza ne to da kaza zai zama kaza. Shi yasa kuna ga yanzu har a makarantun secondary, kai har ma yan primary da ke primary 6 wai sai a fara koya musu debate tsakanin malamin makaranta da likita, wane ne ya fi amfani ga rayuwar ɗan adam? Wannan ilmul kalam ne, wannan falsafanci ne, wai a wasa kwakwalwa, ai ta jayayya, ai ta jayayya, kana ji kana ganin ka san wanda ya fi amfani, amma saboda wai ai jayayya sai ka ce wannan da ka zaɓa shi ya fi amfani. Gashi nan an buɗe filaye a gidajen radio da sauransu, duk waɗannan ilmomi ne sakamakonsu ne, ba wani amfani a cikin rayuwar ɗan adam. In kana san kwakwalwarka ta wasu ko alqur'ani kana karantawa, duk abin da kake nema akwai a cikin alqur'ani. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? To wannan a takaicen takaitawa kenan dangane da abin da ya shafi asalin shi wannan ilimi na kalam da kuma ainihin inda ya taso, bayani akan haramcin shi da bayani akan bincike cikin littattafan shi, kuma shine ainihin abin da ya kamata a tattauna akai. Al-Imam Ibn Qudama gashi a cikin wannan littafi nashi Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam, gashi littafi ya musamman akan wannan matsala, yace haramun ne ma ka bude irin waɗannan littafan kana karantawa, kana bincike cikin su. Bari a gaya muku da ƙarara da harshe wanda za ku fi fahimta. Wannan shimfiɗa ta ƙawaidi da kuke budewa Al-Wujudu wal Qidamu, haramun ne ka bude kana karantawa, abinda Ibn Qudama yake nufi kenan. Dan Bahaushe in ba ai mai ɗai gwaru-gwaru ba bai fahimta. Wannan ce Kutubul Kalam su ne waɗannan shimfiɗar na ƙawaidi Hayatul Islam, duk ga su mun zo zamu bayani akan su. To aka ce haramun ne ka buɗe wannan, gashi Tahrimun Nazar fi Kutubi Al-Kalam, yace haramun ne a binciki waɗannan littattafan ana neman wani abu a cikin su, don babu alheri a cikin su. Ka duba wannan shimfiɗa ta ƙawaidi, baki ɗayanta akwai qala Allahu qala rasuluhu a ciki, akwai inda aka ce Allah ya ce annabi ya ce. To yaya zamu mu fahimci Allah idan ba an bude dalili daga alqur'ani ba? Wanda ya rubuta wannan dai bai taba ganin Allah ba, bai san yadda yake ba. To duk abin da ya faɗa sai ya ce saboda shi Allah da kanshi ya ce kaza. To amma kai sai zo ya surutu sa babu dalili, kaza guda 7, kaza guda 9, kaza guda 10, daga ina suka samu asali? Babu asali cikin alqur'ani da sunna, dan haka sai a aje mishi abin shi. Kuskure yayi sai a ce shi Allah ya gafarta mishi, ba za ka zage shi ba, shi iya fahimta shi kenan. Kamar yadda za mu zo mu tattauna duk waɗannan da suka yi waɗannan rubuce-rubuce, masu mukaddimar kawaidi da waɗannan makamantan sai ka ce shi Allah ya gafarta mai kuskure, amma kai yanzu ka samu an yi maka bayani da dalilai waɗannan abubuwa cewa ba daidai bane, kai in ka ci gaba ba za a ce kai kuskure ba, sai a ce kai ganganci, dan haka sai a ce kai halakakke ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To su ne waɗannan ilmomi, ilmin falsafanci, ilmul kalam, sai kuma mantiki. Akan haka Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah ya wannan littafi Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin, waɗannan da suke ainihin makalewa a mantiki, gaji na ana koyawa a Haya Islamic da sauran makarantu na Arabiya na gwamnati, duk baki ɗaya haramun ne. Shawarar mu ga waɗanda suke shugabancin waɗannan makarantu su janye wannan ilimi na mantiki. Waɗannan tafai da ake koyawa sharhin Isa Guji akan ainihin littafin mantiki, duk baki ɗaya da makamantansu, al-mantiq lil-fasl al-awwal, al-mantiq al-wadih, al-mantiq kowane iri ne mantiki, a watsar da shi gefe guda a ɗauko Al-Qur'ani da Sunna ana karantar da mutane, to za a samu kyawawa nagartattun malamai kenan nan da shekaru masu zuwa. Amma in ba haka ba, kuna ɓata wa kanku lokaci, an raba kan jama'a, kai jama'a musulmi ya tarwatse, abin da ya tarwatsa kansu shine raba su da Al-Qur'ani da Sunna. To waɗannan na ƙasa kuma da za su zo nan gaba su zama malamai, kuma su ma ana ƙara koya musu tushen yadda za su yi su ƙara raba kan musulmi kenan. Amma ana so kai ya haɗu, in yanzu waɗannan sun zama dala da gauran dutse wa musulunci tunda an yi tarbiyyar su akan waccan muguwa aqida ne, to yanzu na ƙasa sai a gyara tarbiyyar su, mai yiwuwa nan da shekaru kaɗan sai Allah ya haɗe kan musulmi ɗin tunda an koyar da malaman su Alkitabu wa Sunna. Amma zai ga mutum bai haddace Alkitabu wa Sunna ba, amma ya haddace littafan mantiki da littafan falsafanci na makamantansu, har alfahari ake yi. To duk baki ɗaya haramun ne a bincike cikin waɗannan abubuwa, don haka bai halatta karanta ainihin waɗannan littafai na ilmul kalami da makamantansu ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ƙarshe sai mu zo kafin mu ƙara tattauna game da haramcin binciken waɗannan littafai, sai mu zo mu tattauna dangane da wasayal mutakallimin bi tarkil kalam, wasiyoyin da malamai suka yi waɗanda su ne suka shahara a cikin wannan ilimi akan cewa a bar wannan ilimi ba daidai ba ne. Mun fahimci wannan? Domin samo bayani daga malaman da suka shiga suka fita suka jarabta masu ilimi masu hazaka, wannan zai fi sa mai yiwuwa ka amince da abubuwan da za mu gaya maka. Malaman da suka kirkiri waɗannan al'amura ɗin baki ɗaya sun dawo sun tuba sun bar waɗannan al'amura. Mun fahimci wannan ko? Kamar su al-Imam al-Ghazali, kamar su Imam al-Haramain Ibn al-Juwayni, Abdul Karim al-Shahrifatani da malam ainihin Abu Abdullah Ibn Umar al-Razi, Imam Fakhruddin al-Razi, duk su ne za mu zo ɗaya bayan ɗaya mu kawo maka ka ji maganganun da waɗannan malamai suke faɗi. Sai mu fara da Abu Hamid al-Ghazali, Allah ya ji kan al-Imam al-Ghazali. Al-Imam al-Ghazali yana da littafi gashi, wannan littafi da shi da ɗan uwan shi Al-Munqidh min al-Dalal da kuma Iljam al-Awami an ilm al-Kalam. A cikin wannan littafi Al-Imam al-Ghazali yace wa lam yakun ilm al-kalam fi haqqi kafiyan, yace wannan ilimi da muka tsaya muka ta bata lokacin mu akai, yace ni dai har gashi zan karki rayuwata, wannan ilimi bai wadatar da ni ba, bai bayyana mini, bai banni na samu damar fahimtar Allah cikakkiyar fahimta ba. Wala lida'il ladhi kuntu ashku minhu shafiyan, sannan bai warkar da ni cuta da zuciyata ke fama da ita ta shirka da bid'a da rashin fahimta haqiqani wa Allah rabbul alamin ba. Walam yakun fi kutubil mutakallimina illa kalimatin, yace kuma littafan nan na malaman kalam babu abin da ke cikin su sai surutai muakkada masu rikici mubaddada waɗanda suke ainihin lalatattun maganganu, zahiratut tanaqud wal fasad, waɗanda a zahirin su suna karo da juna kuma ba abin da suke kai mutum sai ga ainihin banna. Al-Imam al-Ghazali ya faɗi wannan magana daga shafi na 15 zuwa shafi na 17 a cikin wannan littafi nashi Al-Munqidh min al-Dalal. To wannan Ghazali ya faɗi ne yana sauran ƴan shekaru kaɗan da zai rasu fa, dan yana sauran shekaru kaɗan Allah ya fahimtar da shi waɗannan al'amura. To ya rage mishi saura kwana 15 zai mutu a duniya, shine sai ya dawo sai wannan littafi Iljamul Awam an Ilmil Kalam, jan ragamar jahilai, janye ragamar jahilai game da ilmul kalam. To me ya faɗi a cikin wannan littafi shi kuma? A cikin wannan littafi kuwa Ghazali cewa yayi shi wannan ainihin ilimi na kalam wanda ainihin suke yi babu abin da ya ja musu, sai me yace sai ja musu yayi suka ainihin ta kafirtar da manyan malamai na musulunci. zaka samu mafi yawancin sufayen nan suna kafirta su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, suna kafirta su al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, tare da cewa su ne tsantsar malaman tauhidi. To amma su waɗancan wannan ilimi na kalam ba abin da ya ja musu, sai ne sai ya ja musu suka yi ta ainihin kafirtar da manyan malaman musulunci, suka ja aka yi ta zubar da jinin manyan malaman musulunci, sa'annan suka yi ta sababa jayayya da ainihin rikici a cikin al'ummar musulunci. Shine sai malam ya ce wa Abdul Ghazali sahfahu wanzi'ajahu min ahli al-kalami. Al-Imam al-Ghazali ya bayyana irin fushin shi da yake da waɗannan masu ilmin kalam, alladhina sammu anfusahum ulama at-tauhid, waɗanda suke kiran kansu wai malaman tauhidi. Sai a ce ana koya maka tauhidi, sai kaje ana koya maka irin wannan ilimi ne. Mu'tarifan bima ra'a minhum min al-khusumat wal munaza'at, yace ga jayayya da ainihin haddasa rikici tsakanin musulmi. Wa izhaqi arwahi al-muslimina, sannan suka sa akai ta ainihin kashe rayukan musulmi. Wa takfirihim, akai ta kafirtar da musulmi. Mubayyinan, Ghazali ya bayyana anna naw'a tauhidihim, cewa irin wannan nau'i na tauhidi mukhalifun tamaman li tauhidi salaf, kai tsaye ya saba wa tauhidin annabi da sahabbai sallallahu alaihi wa sallam wa ridwanullahi ta'ala ala al-jami'. Thumma sannafa kitaban fi tahdhiri min ilmi al-kalam, sa'annan Ghazali ya rubuta littafi yana tsoratar da musulmi game da wannan ilmi na kalam. Wa kana dhalika qabla mautihi bi 15 yawman, wannan ya faru ne yana saura kwana 15 zai mutu. واسمه سنن للتاف الجامع الاوامع عن علم الكلام شيني wannan da ne bayani. Aftasihi bi hurmati ta'allumi hadha al-ilm, Ghazali ya ce haramun ne mutun ya koyi wannan ilimi, ilmul kalam haramun ne a koya, au ta'alimihi, haka kuma ya ce haramun ne a karantar da wannan ilimi. Kun ji ku masu karantar da wadannan littattafai, haramun ne ku karantar, haramun ne kuma ku je ku kuma kuna koyo ya ku daliban ilimi. Mu'akkidan ala annahu ma sara sharru fil ummatil muslima, Ghazali ya karfafi cewa sharri bai taso a cikin al'umma musulmi ba, illa mungu an zahara ahlul kalam wal jadal, sai da aka samu waɗannan malamai masu ilmul kalam da jadal, su ne suka ainihin tado da ainihin wannan fitina. Har akwai littafi da shi Imam Ibn al-Juwayni yayi, gashi wai al-kafiyatu fil jadal, duk waɗannan littattafai kafin su tuba sai da suka zo suka yi nadama a kansu. To amma an riga an rubuta littafan sun yawo a duniya, gashi al-kafiyatu fil jadal, gashi dame ne dame guda, duk baki ɗaya hayaniya ne a cikin shi. Babu Allah ya ce, annabi ya ce, sai dai in kaza ya yi kaza sai kaza ya yi kaza, duk baki ɗaya shirme ne. Haka Ghazali cikin littafin shi Ihya Ulumuddin, a cikin wannan littafi na shi Iljamul Awam, ya ce mun riga mun rubuta abubuwa na shirme waɗanda yake yanzu ba daman mu gyara shi, ya sa muka yi waɗannan tafai don mu faɗakar da musulmi akan waɗancan abubuwa da muka rubuta mujalladai da yawa, duk shirme muka rubuta. Tushiya sa dole ne kana bincike ka samu littafi nan ka bincika nan ka karanta nan ka karanta nan, in ba haka ba sai ka zo kana karanta waɗannan hayaniya da tatsuniya da bankaura da shi ainihin Ghazali ya rubuta a cikin wannan littafi na shi Ihya Ulumuddin. Saura kwanan shi 15 ya ce duk ya soke waɗannan bankaura. Allah ya shiryar da mu. Wa anna 'ala an-nasi ma'rifatu rabbihim bi tariqati al-Qur'an la bi turuqil mutakallimina mithl al-a'rab wal hawadith. Al-Imam al-Ghazali yace abinda yake wajibi akan mutane shine su nemi sanin ubangijin su ta hanyar al-Qur'ani. Kun ji ko? Mutane su nemi sanin ubangijin su ta hanyar al-Qur'ani ba ta hanyar ainihin malaman ilmul kalam ba. Saboda haka sai ka je ka nemi waɗannan littafai ne aka rubuta waɗanda suke koyar da tauhidi, Allah ya ce annabi ya ce, sai ka watsar da waɗannan waɗanda ainihin aka saba da karatunsu, cewa za a yi maka surutu, wannan surutu ko ka gyara ko baka gyara ba za a yi maka surutu, don haka ka rabu da mutane, in ba haka ba za ka hallaka. Za ka je ran da yake ba surutu za a yi maka ba, mala'iku ne za a ce khuzuhu faghulluhu, ku kama shi ku ɗaure shi ku wurga shi cikin wuta. Limaza innahu kana la yu'minu billahi al-azim, bai yadda da Allah bai girma ba. Duk wannan tauhidin baki daya shine yanzu zamu zo mu karanto maka, zaka ji abubuwan da suka fadi su waɗannan mutanen. Mun fahimci wannan ko? Ga littafin Sharhul Aqidati Tahawiyya zamu zo zamu karanta, tare da cewa mun karanta mun fassara mun sharhin wannan littafi cikin kasar 17. Duk waɗannan abubuwa kusan maimaita ne, amma saboda shimfiɗa ne ga wannan littafi na Al-Ibana an Usulud Diyana, dan annan yafi dacewa ma ai wannan bayanin. Al-Imam Tahawi yace fa yatazabzabu bainal kufri wal iman والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. yace duk waɗanda suke karatun ilimin nan na kalam sai kaga mutun yazo yana kai komo tsakanin kafirci da imani, shi bai kafirci ba shi bai dawo imani ba, haka yana kai da komo tsakanin ko ya gaskata ko ya ƙaryata ko ya musu ko ya tabbatar, yana cikin shakka da waswasi shi bai zama tsantsan mu'mini wanda ya bada gaskiya ga Allah ba kuma bai zama tsantsan kafiri wanda yake jayayya ya ƙaryata Allah ba saboda me ya shiga cikin wannan ilimi ya ruda shi ba yi da yaqini akan abubuwan da yake yi mun fahimci wannan to da mai sharhi yazo ya kawo duk waɗannan sharhohi sai ya ce wa kadhalikal ghazali rahimahullah Allah ya ji kan al-imamul ghazali al-imamul ghazali ya rasu hijira annabi na da shekara 505 daidai yau shekara shi 915 da mutuwa to barka ji yadda al'amarin shi ya kasance intaha akhiru amrihi ila al-waqf wal haira fil masail al-kalamiyya duk baki ɗaya ghazali da ya gama wannan ilmomi ya kai ya komo karshe sai ya zo sai ya rude thumma arada an tilka turuq da ya rude baki ɗaya sai dibi waɗannan hanyoyi na ilmul kalam sai watsar da su gefe guda wa aqbala ala ahadithir rasul sallallahu alaihi wasallam sai ya dukufa ba ya dukufa ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba dare ba rana su yake karatu al-imamul ghazali famata wa sahihul bukhari wa sahihu al-imamul bukhari ala sadrihi الامام الغزالي يرسو الحالي صحيح البخاري yana rungume a kirjin shi ma'ana shi yake karatu ko da yaushe sai aka zo aka samu gawar al-imam abu hamid al-ghazali yana rungume da ainihin sahih al-bukhari kaga ya cika yana karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al-imam al-ghazali kenan wanda muka ji wasiyoyin shi da nasihohin shi da bayanin hukunci da yake akan jama'a su daina karatun wannan ilmul kalam saboda ilimi ne wanda yake babu amfani ba albarka a cikin shi fatar da al'umma yake yi wa kadhalika abu abdullah muhammad ibn umar ar-razi haka fakhruddin ar-razi sarkin malamai wanda ya tafsirul kabir wannan babban malami duk wannan ilimi da ya baki daya sai karshen rayuwar shi yazo yana dama qala fi kitabihi alladhi sannafahu aqsamul ladhat ga abin da ya fadi a cikin littafin shi wanda ya rubuta mai suna aqsamul ladhat wa qairira yace nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa ghayatu sa'i alalamina dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adhan wa wabalu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من جبال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال الإمام فخر الدين الرازي يتي نهاية إقدام الأقول إقالوا يتي إياكر gabatar da hankalinka akan shari'a to ƙarshe ka zama mahaukaci a kama ka a daure ka a turu idan dai har za a ce Allah ya ce annabi ya ce kai ko ka ce ai wannan magana ta saba hankali ai a hankalce ba za a yi aiki da wannan ba to ka zama mahaukaci abinda ka dace a dauke ka a saka ka a turu abinda Fakhruddin Razi ya ce kenan to malaman falsafa da malaman ilmul kalam da malaman mantiki duk baki ɗayansu suna gabatar da hankulan su akan nassin shari'a to dan haka sun zama mahaukata kenan sun cancanta a zuba su a turu yace wa ghayatu sa'i alalamin dalalu kuma waɗannan mutane da halittu baki ɗaya na duniya duk iya kokarin su da zasu yi da duk wata kai da komowa da zasu yi ba abin da zasu amfana wa kansu sai dai su ƙara batar da kansu matukar ba Allah ya shiryar da kai ba duk iya kokarinka da zakai kana ƙara cin kuɗa kanka cikin batali wa arwahuna fi wahshatin min jusumina yace wallahi saboda wahala da muka sha ta wannan ilmul kalam yace sai rayukan mu suke kamar ba a jikin mu suke ba kamar rayukan mu sun fita daga jikin mu mun wahal da kanmu a iska a banza yace wa hasil dunyana adan wa wabalu ba abinda muka dandana a wannan duniya na zaki sai bala'i da azaba mu kenan mu tafi wannan gari neman ilimi mu je wurin wannan malami duk baki ɗaya ashe aikin banza da wofi ne akai tai shine yake cewa ba abin da suka morewa duniyar nan sai wahala da azaba da bala'i da suka fada ciki walam nastafid min bahthina tula umrina yace tsawon rayuwar mu gaba ɗaya duk bincike duk karatu da muka tai babu abin da muka amfana siwa an jama'ana fihi qila wa qalu sai dai muka tattara surutan maganganu na malamai an ce sun ce wana yace abubuwan da muka tara kenan baki ɗaya ba mu fahimci alqur'ani ba ban fahimci sunna ba wannan Fakhruddin Razi fa faɗi wannan magana yake cewa fa kam qad ra'ayna min jibalin wa dawlatin so da dama mun ga wasu dauloli wasu gwamnatoci sun yi tudu kamar tudun duwatsu fabadu jami'an musri'ina wa zalu, nan da nan da ike ba akan gaskiya suka ginu ba, nan take ba da dadewa ba sai suka gushe aka neme su aka rasa. Irin gwamnatocin da ainihin su bishir suka daure wa gindi, bishirul muraisi suka daure wa gindi, aka kafa su akan mu'tazilanci da jahamanci da duk waɗannan munanan aqidu, yace mun gansu sai da suka yi sama, sai muka ga sun zo sun wargaje tunda ba su gina akan gaskiya ba. Fakam kad ra'ayna min rijalin wa dawlatin, yace mun ga ainihin wa min rijalin wa dawlatin, fabadu jami'an musri'ina wa zalu, wasu manya-manyan mutane sun taso an ji su a duniyar ilimi, amma nan take suka wargaje cikin lokaci kankani. Wa kam min jibalin qad alat shurafatiha, yace akwai waɗanda yake ma sun ainihin kai tsawon kamar tudunsu, ya kai kamar daraja ainihin duwatsun garinsu, ma'ana duk inda kake wayo a duniyar ilimi kana hangensu. Yace rijalin, mazaje ne ba duwatsu ba, amma an buga maka misalin su ne da duwatsu, ma'ana saboda daukakar su sai da suka zama ko ina ana hangen su a duniyar ilimi. Fazalu, sai suka gushe, wal jibalu jibalu, manyan malamai da ke kan gaskiya suna nan suka tsaya yadda suke, kamar yadda ainihin duwatsu na hakika kowa zai taso a garin, duk inda ka kai ka komo kana nan za ka yi kasa dutsen nan yadda ake hangen shi, haka za ka tafi ka bar shi. To waɗannan malamai na bid'a, na ilmul kalam, na mantiki, na falsafa, haka suka taso a ƙasashen su, duk suka gama wannan bankaura da hayaniya suka gushe, shike nan duniyar ilimi ta manta da su. Abinda ainihin Fakhruddin Razi ya faɗi kenan a waƙe, sai kuma yace laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyya, yace nayi bincike, na kula da hanyoyin malaman ilmul kalam din nan, su al-wujudu wal-qidamu wal-baqa'u, da duk irin waɗannan tauhidi, law kana kaza la lazima an yakuna kaza, ai da kaza ne to da kaza zai zama, ba aya ba hadisi cikin tauhidin su. Yace duk na bincike irin wannan hanya ta su, wal manahij al-falsafiyya, da tafarkin malaman falsafa, fama ra'aituha tashfi alilan, yace banga waɗannan hanyoyi suna iya ainihin warkar da mara lafiya ba, don rashin lafiyar ta game da aqida waɗannan hanyoyi ba su warkar da kai. Wala turwi galilan, wanda yake koshin aqida ba za su taba kosar da su, ma'ana wanda yake kishin aqida ba su kosar da shi game da wannan kishi. Wa ra'aitu aqrab at-turqi tariqatu al-qur'ani, yace sai naga hanyar da take daidai kai ita ce hanyar al-qur'ani. Fakhruddin Razi yana nuna mana ashe hanyar al-qur'ani 100% ita ce daidai, wannan hanya ta malaman kalam waɗanda suka kago mutane waɗannan bala'o'i, wannan hanya ce da take bata kosar da mutumin da ke fama da kishin aqida, haka nan yunwa tauhidi, baya koshi balle ya samu biyan bukata. Aqra'u fil isbat, yace idan na budo dangane da tabbatar da dayantaka da kasancewa Allah a sama yake, sai in budo Qur'ani, sai in ga Qur'ani yana tabbatar da cewa Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa, Allah mai rahama ya daidaitu akan al-arshi. Kaga wannan aya kai tsaye tayi bayani, babu wani abin nan. Yace to Qur'ani sai ka ji ka gamsu, ya bayyana maka Allah guda ɗaya ne, kuma yana ina, yana saman al-arshin shi, yaya ya daidaitu a saman al-arshin, wannan Allah bai bayyana mana ba, dan haka ba mu sani ba. Suratu Taha kenan aya ta 5. Sa'annan kuma sai ilaihi yas'adul kalimut tayyib, inda Allah madaukakin sarki yake cewa zuwa ga Allah dadadan maganganu suke hauhawa su tafi, ma'ana Allah madaukakin sarki yana sama kenan, to can dadadan maganganu suke ainihin tafiya zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala. Suratu Fatir aya ta 10. Waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta suna tabbatar da cewa Allah yana sama. To Fakhruddin Razi yace duk in ya karanta waɗannan sai ya ji zuciyar shi ta natsu. Wa aqra'u fi nafi, game da kamanta Allah da wani kuma, to dangane da kora cewa Allah bai kama da kowa ba, innaka bude Qur'ani sai karanta kuma Allah yana cewa laisa kamithlihi shay'un, babu abin da yake kama da Allah. To kaga da aka ce Allah madaukakin sarki ya daidaitu a saman al-arshi, ashe daidaituwa ce wadda ta dace da shi, tunda ya ce duk kamannin shi babu abin da ya kama da shi cikin halittar shi. Sa'annan ya dawo cewa huwa as-sami'ul basir, Allah kuma mai ji ne mai gani, Allah na ji yana gani, amma jin shi ba irin na wata halitta ba, ganin shi ba irin na wata halitta ba, an yadda dai yana ji yana gani tunda ya faɗi. Bai halatta gare ka kace Allah bai ji bai gani ba, bai halatta kuma ka lankwashe ma'anar ji da gani din zuwa ga wata fasara ba, sai kace Allah ya ce yana ji yana gani, kuma mun yadda haka din, ba za mu ce wani abu ba tunda Allah bai ce ba, inda Allah ya tsaya nan za mu tsaya, to tauhidi kenan. Amma har ka sake kai ka zallaha ka ƙara, wallahi al'azim karshen ta zaka ƙara a bakin aljanna da aka tattala maka. Ka san duk dan adam yana da gida a aljanna, idan yayi kafirci shine in aka wurga shi wuta, sai sun gama haduwa a wuta baki daya, yan aljanna sun ainihin shiga su yan kadan, shine shi yasa Allah yace wa uzlifatil jannatu lil muttaqina, aljanna ba za ta cika ba, rama rama za ta yi, duk waɗannan mutane da ke wuta kowa yana da mazauni a aljanna, amma yayi wa kansa asara, yayi wa Allah ta waye aka jefa shi wuta, to waɗannan wuraren zama nasu baki ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya rabe su, sai su zama ga ƴan aljanna din, madadin ka samu gida 10 sai a ƙara maka da guda 50 na suwana da suwana da suke a wuta, sai Allah yace zalika yawmut tagabun, wannan ita ce ranar gaje wuraren waɗanda ke wuta, kada Allah ya sa a gaje wurarenmu. Suratul Shura aya ta 11, sa'annan yace wala yuhituna bihi ilma, sa'annan kuma Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa wala yuhituna bihi ilma, halitta Allah ba za su iya samun ilimi gaba ɗaya game da Allah ba, ba za ka iya sanin komai game da Allah ba, to ashe inda aka tsaya da kai sai ka tsaya a nan. Suratul Taha aya ta 110, thumma qala, karshe sai al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sai yace wa man jarraba misla tajribati arafa misla ma'rifati, wanda dai ya jaraba irin yadda nayi, na share shekaru wajen 60 a duniyan nan, ina wahala in shiga in fita, yace duk wanda ya jarabawa ya gwagwarmaya irin tawa, yace wallahi zai san abin da na sani, zai san mun sha wahalar banza a duniyan nan. To Fakhruddin Ar-Razi kenan, wanda ya rasu hijira annabi na da shekara 606, yau shekara shi 811 da mutuwa, amma ka ji yana dama akan wannan abun, to kai yanzu Allah ya maka gamdakatar, yanzu da ka fara wannan hallaka ko tunkan ka fara aka ce maka ba kyau, ai kai Allah ya maka gamdakatar, fa'idar da yasa ai aka rubuta waɗannan abubuwa kenan, dan me, dan kada ƴan baya su afka daga baya ke nadama, sai ka kawo maka manya manyan waɗanda sun afka din suka dawo suka yi nadama, dan kai kaka fada cikin wannan nadama. Allah ya shiryar da mu. Wa kadhalika qala ash-shaykh Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Karim ash-shahru satani إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. هكذا الإمام الشهروس الثاني وندي لتافن الملل والنحل لتافن ركي بياني أكون كنجيوي دا الديني دا تريكوكي دا مذهبوكي ندوني باكي تايا دا نيهودانشي دا كريستانشي دا يارن بوذية دا يارن كسا دا الدينان كسا شن بوذية نا إنديا دا سوران بانجرورن الديني باكي تايا سأنن دا نمسلنشي دب باكي تايا تايا وانا لتافن مجلدي قداني ببهاكا أتكين جزئي ديو تو وانا مالمين شما sai da ya dawo yana dama a ƙarshen rayuwar shi. Wannan malami Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Karim, shi ko an haife shi hijira annabi na da 479, ya rasu hijira annabi na da 548, ya shekara 69 daidai a duniya, yau shekara shi 869 shi kuma da mutuwa wannan malami. Wannan wai muna dibo maka ne, wannan ilimin da kai kake yanzu ake gaya maka ya dade ana yana batar da mutane a duniya. To amma kai rashin sa'a kai ba a zo an bayyana maka waɗannan abubuwan da wuri ba, manya-manyan ƙasashen duniya da ike an fashe musu wannan matsalar wannan da muke bayani tun aro-aro, yanzu su ba su afka cikin irin waɗannan ba da yawa daga cikinsu. To shi ne yanzu ake ƙoƙarin kai ma yanzu Allah ya maka gamdakatar, za a zo a karanta maka da harshenka a yi maka bayani don kaka faɗa halin na dama irin wannan. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau. Saboda haka sai ka lura shekara 869 da mutuwa a Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Ash-Shahrisatani, yanzu dan Allah kai ba za ka yi kokari ka gyara ba. Wala qad adalla minkum jibillan kaseera afalam takunu taqilun, waɗannan hanyoyi na bata sun batar da mutane da yawa daga cikin al'umma, yanzu kai da ka gane wane ya bata, amma Allah ya mai gamdakatar ya daya tuba kafin ya mutu, dan menene kai tun yanzu ba za ka yi gaggawa ka bar wannan abu ba. To al-Imam Abdullah Muhammad ibn Abdul Karim Ash-Shahrusatani dai yace shi ba abin da ya samu a wurin malaman falsafa da ilmul kalam, sai suka ja mishi yayin nadama a ƙarshen rayuwar shi ya rude, haifu qala shi ma sai rera waka, kasan su Allah ya sa sun kware, ko ba Laraba bane sun koyi Larabci yadda sun kware, za su iya duk matsalar da suka shiga za su iya waƙe kansu a ciki, kamar yadda Imru'ul Qais tare da cewa Balaraban ne shi, duk halin da ya shiga zai iya waka wanda yake Imru'ul Qais ba a samu tarihin shi a rubuce ba haka, amma tarihin shi an fahimce shi ne daga waƙoƙin shi da kanshi, aka gane aqidar shi anan, aka gane irin kafircin shi da duk al'amuran shi baki daya, wata ran ya tashi bai da na tarin kumallo, takaicin duniya ya dame shi ba, kuma shi dan iska ne bai kowa mutunci balle zai samu inda zai sha kokon safe, yazo ya kalli wani kangon gini ya zira mishi ido yace ala in sabahan ayyuha talalul khali, ya kai wannan rushashen gini barka da asuba. Cewa hal ya iman man kana fil usrul khali, yanzu wanda yake a irin wannan mugun zamani har wata takama zai yi, wa hal ya iman illa sa'idun mukhalladun, qalilul humumi ma yabitu bi aujali, yace ai ba wanda yake cikin ni'ima sai wanda ya tashi ga iyali, ga wadata, ga nakarin kumallo, ga jali, hankalin shi a kwance, ai shine wanda yake cikin ni'ima a wannan zamanin. Amma irin mun tashi ba na ko kai ba kwance hankali ku kai rufashe ni ba na ko wane ne ba wanne ne ba wai gini yake wa magana mun fahimci wannan imrul kaifi kenan. Duk halin da ya shiga ciki yazo yana wasa doke shi da yake hawa yake zuwa yaki da farauta, yace darirun taqdhuru fil walid amarahu taqalluba kafaihi bi khaytin muwassal, yace doki na gudun shi kai ka ce kura yara, ka san kura da yara ke sawa tsinke din nan suna sa zare suna wulwulata, ka san kura da suke dandake kwankwalati su huda biyu sai su sa zare suna wulwulata, ka kalli gudunta. To yace haka dokin shi yake da gudu, yace ka ce kura ce da yaro yake wasa da yake yana jujjuya ta a hannun shi din nan. Imrul Qais al-Kindi, amalahu Allah bima yastahiq, wadannan mutane ne da suka mutu a jahiliya amma saboda kafircin su da iskancin su, manzon Allah yace na ga Imrul Qais Allah ya nuna mini shi a wuta yana dauke da tutar yan wuta. Imrul Qais kenan sun rayu ba shi ko bautar gunkin bai imani da shi ba, tantagar yabba magujan ne gaba ɗaya bai bauta kowa, Allah kiyaye. To shine sai shi wannan malami yace la amri laqad tuftu al ma'ahid kullaha wa sayyartu tarafi bayna tilka al ma'alimi falam ara illa wabi'an kaffa ha'iri ala dhaqanin aw qari'an sinna nadimi. Shi kuma abin da ya fadi kenan da yazo ya tashi nadama, yace la amri, yace na rantsa da Allah, laqad tuftu al ma'ahid kullaha, yace duk inda aka buka makaranta a garin mu sai da naje na shiga, sai da naje ne register, dan me dan wai aje a koyi ilimi ashe dubban kaura suke koyo. Yace wa sayyartu tarafi bayna tilkal ma'alimi, yace idona yayi yawo duk cikin waɗannan ilmomi babu inda idona bai leƙa ba, ilmul kalam, ilmul falsafa, ilmul mantiq, duk wannan hayaniya duk yace duk sai da muka bata rayuwar mu. Yace falam ara illa wabi'an kaffa ha'iri, yace sai gashi yanzu kawai na ganni na zo gashi na tsufa cikin tagumi da bakin ciki. Dalili saboda ya bata lokacin shi a wannan hayaniya, ala zaqanin aw qari'an sinna nadimi, yace gani nayi tagumi cikin hayaniya da ban kaura, yace gashi kuma tsufa da shekaru sun hadan min aka, nayi nadama lokacin da nadama ba za ta amfane ni ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shine al-Amir as-San'ani wanda ya littafin Subul Salam sai ya mai mishi da martani yace la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasuli wa man laqahu min kulli alimi فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارئا سن نادم. me yasa kai nadama ya kai shahru fatani, yace me yuwa abin duk wannan karatu da kai karatun banza da wofi ne kai, yasa kai nadama, yace la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasul, yace duk yawan da kai kace ka shiga makarantu din nan to baka shiga makarantar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama, ko kuma wa man laqahu min kulli alimi, ko baka samu damar shiga makarantar manzon Allah ba to baka shiga makarantar malamin da ke karantar da karatun manzon Allah ba. Duk baki ɗaya ka ƙara rayuwarka karatun ƴan wuta kai ta koyo, dan me ba baka nadama ba. Yace fama haraman yahuda bi hadi muhammadi, wanda duk ya bi shari'a da karatun annabi muhammadi har abada ba zai rude ba, har abada wanda yake karatun alqur'ani da sunna har abada ba shi ba rudewa. Kaje ka samu alaramma shekarar shi 80 in ya miƙe sai ka ga kai baka iya miƙewa irin tashi, duk kara gurgaje shi ko baki ɗaya ne yake karatun alqur'ani yake kawai. Kaje ka samu muhaddisi kullun cewa yake qala Allahu qala rasuluhu, sai ka ga ya girma lafiyar shi lau bai gigice ba. Saboda me? Saboda ya bi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walasta tarahu qari'an sinna nadimi, yace wanda ya bi shari'a annabi ba za ka taba samun shi bayan ya tsufa yayin nadama ba, har abada wannan ba a taba gani ba kuma ba za a gani ba. To abinda shahru satani ya fadi kenan, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, Allah ya fi mishi. Wa kadhalika qala abul maali aljuwaini, sai kuma malami na gaba shine abul maali aljuwaini wanda ya littafin alwaraqat fi usul fiqh, da kuma wannan dame mal littafi kana ganin shi gashi alkafiyatu fil jadal, duk baki ɗayan abin da ke cikin wannan littafi fata ne akan wannan ilimin na jayayya tsiya, ba qur'ani ba hadisi akan shi suka yi. To me yace shi wannan malamin? Shi ake cewa imamul haramaini, lokacin da ya gane ya tuba wannan abubuwa shine ya marmaza ya je zauna Makka ya karantar da addini, ya zauna Madina ya karantar da addinin musulunci, shine zai ka samu shi imamul haramaini, limamul hurmi biyu Makka da Madina, saboda a dan samu a kankara zanuban irin barnar da aka tafka a da. To shine yace ya ashabana ya ku jama'ar mu, mutanen garin mu, waɗanda ke ƴan makarantar mu, waɗanda suke kan addinin musulunci, la tashtaghilu bil kalami, yace kar ku shagaltu ku yi ta karatun ilmul kalam, wannan ilmi al-wujudu wal idamu da sauransu, yace ku daina. Falau araftu annal kalama yablughu li ila ma balaga mashtaghaltu bihi, yace da na san wannan ilimi zai gane kai ni wannan irin halakar da ya kai ni, yace wallahi da ban shagaltu ban roƙi kaina da shi ba. Wa qala inda mautihi, da yazo zai mutu sai yace laqad khittu al-bahra al-khibbam, yace na kutsa kogi ne wahala fita. Wa khallaitu ahla al-islami wa ulumuhum, na rabu da musulmi, na rabu da ilmomin musulmi, naje na kama karatun maguzanci da maguzawa, falsafa mantiki ilmul kalam, ya kyala musulmi gefe guda, ya kyala karatun musulunci alqur'ani da hadisi gefe guda. Wa dakhaltu fil ladina hauni anhu, yace naje na kutsa kaina cikin abin da suka hana ni. Tun a wannan zamani akwai malamai na salafiyya za su tsaya su ce jama'a ku daina wannan karatu, sai wani ya kekashe kamar yadda kai ma yanzu ake gaya maka kake kekashewa, kace sai mun yi ko zai kai mu wuta. Wallahi dan baka san wuta bane, da mu da kai kada Allah ya kai mu wuta baki daya. Da ka san wuta da baka ce ko zai kai ku wuta sai kun yi ba. In baka fahimci abin da ake gaya maka yanzu baka yi addu'a, Allah ya sa abin da wannan mai jawabi ke faɗi in daidai ne Allah ya sa mu bi, idan ba daidai bane Allah ya sa shi ma ya gane dinmu ba hanyar daidai. Kalmar da ake son ta rinka fitowa a bakinka kenan. Amma kadai saboda kaji an zo karatu an soke abin da kake a kai, kai ashar, kai sharri, kai jafa'i, ka zo ka bude bakinka ka ce wai ko wuta wannan abu da kuke kai zai kai ka, sai ka yi shi. Kada Allah ya shigar da kai da mu wuta baki daya. Wal ana, sai shi Ash-Sheikh Ibn al-Juwayni yace a yanzu kam, fa in lam yatadarakni rabbi bi rahmatihi, idan har Allah madaukakin sarki bai nuna rahama ba, bai riske ni da rahama shi ba, falwailu ibn al-juwayni, yace azaba ta tabbata ga ibn al-juwayni, wai ga kanshi yake, saboda sun san bannan da suka yi. Ba za ka fahimci wannan banna ba sai ka karanta wannan littafi al-kafiyatu fil jadal, wannan ɗaya kenan cikin wajen littafai goma da ya rubuta, na zo mana da misali ne akan wannan. Duk baki ɗaya bata ne da maguzanci ake karewa. To shi ya san irin bannan da yake, shi yasa yace idan Allah bai mishi rahama ba, azaba ta tabbata gare shi. Kada Allah ya saka shi da mu a azaba din. Allah ya mishi rahama, in Allah ya so ba zai shiga azaba ba, sai Allah ya yafe mishi. Wa ha ana za amutu ala aqidati ummi, sai yace amma yanzu ga ni zan mutu akan aqidar da uwata take a kai. Aw qala ala aqidati ajaiz ne sabur, ko kuma yace ga ni zan mutu akan aqidar ƴan tsofaffin kasan ne sabur. Waɗannan ƴan tsofaffi da kake ga in ba lalata musu aqidar su akai ba, ba ruwansu da wannan hayaniya. Duk tsohon da ka taba sai yace Allah, duk abin da suka sani Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shine yace yanzu kam akan aqidar uwarshi ko kuma tsofaffin kasar ne sabur zai mutu. Duk wannan ilimin da suka kai suka komo tun da banna ne, to sun watsar da shi, yanzu ya rude aqidar musulmi ma yace aqida kaza, sai kawai ya koma asali, saboda waɗannan tsofaffi in ba samu wani mushriki aka yi lalata musu aqidar su ba, aqidar su lafiya lau take. Duk tsohuwa in ce tuntube sai ka ji ta ce Allah, duk tsoho in ya tuntube sai ka ji ya ce Allah. To idan ya samu wani mushrikin malami ne ya je ya saka mishi aqida ta kafirci ta maguzanci, yana gabza tuntube sai ya ce shehu ya fadi, shehu da bella ya fadi, makashin kakan shi ya fadi, to shirka ta shigo kenan. Irin waɗannan tsofaffin ba irin su Ibn Juwayni yake nufi ba, tsofaffin kirki yake nufi, waɗanda suke da aqida lafiyayya aqida. To Ibn Juwayni kenan, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, kuma Allah ya mishi rahama. Shi kuma an haife shi hijira annabi na da shekara 419, ya rasu hijira annabi na da shekara 478, ya rayu tsawon shekaru 59 a duniya, yau shekara shi 939 da mutuwa. Allah madaukakin sarki ya gafarta wa Ibn al-Juwayni laifuffuka da kurakurai da ya Allah ya rike su, Allah ya saka shi a aljannar firdausi tare da mu baki daya. To wannan malami kenan. To a ƙarshe wannan malami da muke karantowa cikin sharhul aqidatu tahawiyya ya kawo misalan su da yawa fa, har ya buga misalin wani malami da yake cewa wallahi idan dare in ya kwanta ya rufa kanshi da mayafi, sai ta dibo waɗannan maganganu na ilmul kalam ya gwada maganar wane da wane, sai ya ga duk baki da ya ƙara mishi rudani suke yace har asuba ta yi ba zai yi bacci ba, kuma ba zai iya gane maganar waye ke da gaskiya ba, maganar waye ba ta gaskiya, tunda duk ciki babu maganar Allah ce annabi ya ce. Debate ne kawai ake jayayya da musu, wannan ya dasa wannan ya rushe, babu wanda zai ce dalili na shine Allah ya ce annabi ya ce, sai dai kowa ne da kwakwalwar shi. Da a ce Allah na son a bauta mishi da tunanin kwakwalwa, da bai aiko da manzanni ba, da kuma bai saukar da littafai ba, da sai ya ce kowa ya bi Allah yadda ga kwakwalwar shi ta kyautata mishi. Ai yanzu halin da ake ciki kenan, kowa abin da yazo mai cikin kwakwalwar shi shine aqidar da yake bi, shi yasa ko ga kan musulmi ya rabu. Amma kowane musulmi tsakanin shi da Allah ya cire munafinci a zuciyar shi, ya cire sai wani a zuciyar shi ya sanya me ya sanya Allah ya ce annabi ya ce kai zan bautawa Allah da shi sai kun ga kai ya hadu tuni don haka Allah ya hade kan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa abin da yake nema kenan da an ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin الحسن ابن الحسين الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما جي كان منزان الله صلى الله عليه وسلم مي يفارو غريش صلى يزو يناي سي قلي غاشن شي ابايا سي صحابين النبي ابو سعيد الخدري ده يزو يغني سي كونچي مشي يانا كونچي مشي الحسن يانا ادد صلى سي سلم cikin fushi yace waye ya kwance min gashi sai abu sa'id yace ni ne alhasan yace dan me yace kakanka ne yace sai shiru ba ja mu sharifai ma ja da magana kakan mu kuma to haka sharifai suke na gaskiya amma sharifai sai dai ku sanya riga da shuni da nadi da kwagiri da kandiri da malafa ku je kuna cinye mutane tsire haka ake sharifai a'a ba haka ake ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika